الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله زامدورا أكن وأنن درسا جميكي جباتر و جميل تربن وتر رمضان. Darussan mu biyu na baya mun yi bayani game da falalan watan Ramadan. Yana daga cikin alkhairai da Allah subhanahu wa ta'ala ya tanadar wa musulmai a cikin watan Ramadan. Shi watan Ramadan wata ne mai albarka gaba ɗayansa. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace atakum شهر رمضان. النبي يجي قوات رمضان يازكي مكو سيجي وهو شهر مبارك وتاني من البركة. من بعد مثل سلوم ديوا قمد أبن ديشا في البركة. اترى يوا تقوى المسلمي مفي جرمان أبن ديكي بكاتا أرى يوسا شيني البركة. Idan kasuwa ce sai a ce Allah ya sa albarka. Idan gona ce sai a mai addu'a Allah ya sa albarka. Idan ilimi ne sai a mai addu'a Allah ya sa albarka. Idan zai fita mahaifiyarsa sai ta mishi addu'a wani Allah ya maka albarka. Idan ƴaƴanka ne addu'ar da za a maka Allah ya sa albarka. Idan aure ne shi ma abinda ake roƙo albarka. Idan dukiya ce abinda ake roƙo albarka. Albarka shine kashin bayan ingancin rayuwar komai duniya da lahira. To watan Ramadan sai Allah ya ambace shi gaba ɗayansa wata ne mai albarka. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ambaci cewa watan Ramadan wata ne mai albarka. Daga lokacin da watan Ramadan ya kama, duk kai kawo da za ka yi a cikin watan za ka yi kai kawon ne a cikin albarka. Kaga akwai abin farin ciki da jin daɗi ga kowane musulmi a ce Allah ya kai shi wannan wata na Ramadan. Shi yasa magabata sukan ɗauki wata shida cur suna roƙon Allah ya riskar da su watan Ramadan. Yana daga cikin alkhairi da watan Ramadan ke zuwa da shi, daga ran da aka ga wata a daren farko na shigan watan Ramadan, manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace za a kama kofofin wuta duka a kole su, za a kama kofofin aljanna duka a bude su, kuma ba za a bude kofa daya daga cikin kofofin wuta ba har sai watan Ramadan ya shiga. Ba za a kule wata kofa daga cikin kofofin aljanna ba. Annabi yace sai watan Ramadan ya shiga, cewa kawai a watan Ramadan ana kule
kofofin wuta ana bude kofofin aljanna ka san ai al'amari ne na rahama kawai yake faruwa a ramadan yana daga cikin alkhairi da watan ramadan yake dauke da shi shine a cikin watan ramadan daren lailatul qadr yake idan ramadan ta wuce to kuma sai wata shekara ta kewayo wannan dare na lailatul qadr kamar yadda muka yi bayani a baya idan mutum ya dace a wannan daren yana wata ibada sallan nafila ne karatun alqur'ani ne wani tasbihi ne sadaka yayi zumunci yayi wani aikin alkhairi yayi addu'a yayi duk abinda mutum ya aikata na aikin da'a a daren lailatul qadri inda wannan daren zai wuce to ba a ƙara mishi wata dare ba ba a bashi wani wuni ba ba sati ba watanni inda za a share mishi watanni dubu yana neman kusanci yana bautan Allah a cikin su Allah a Qur'ani yace ba zai samu abun da ya samu a lailatul qadri ita kadai ba wadannan watanni dubu idan ka buga lissafin su kusan shekara 83 ne cur to idan mutum yayi wani aikin da'a a daren lailatul qadri ita kadanta inda lailatul qadri za ta fita a bashi shekara 83 a ce yayi tabautar Allah yana neman yardan Allah ba zai samu abin da ya samu a daren lailatul qadrin nan ita tsaye ba mutane nawa a iya masallacin nan muka yi azumin bare da su wanda yau din nan ba san baka sani ba ko a maimaita da kai ko ba da maimaita da kai ba nan fa ga wanda aka ja kwanakin sa ya kai cikin ramadanin kenan yana daga cikin alkhairan da watan ramadan ke zuwa da shi shine daga daren farko da ya shigo na watan ramadan a kowane dare akwai dubun dubatan mutanen da Allah ke yanta su daga wuta zuwa aljanna daren farko Allah kadai ya san iya adadin waɗannan dubban mutane duddare za a yanta waɗannan duddare za a yanta waɗannan duddare za a yanta waɗannan har ƙarshen ramadan sai lokacin da aka ce an ga watan shawwal tukunna wannan yantawan yake dakatawa ashe kaga watan ramadan yana da falaloli masu yawa wata ne na rahama wata ne na gafara wata ne da bawa zai yi amfani da duk dama da yake da ita domin samun yardan Allah da kuma samun aljanna shi yasa tarin waɗannan falaloli da watan ramadan ke da shi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace rajima anfu rajulin dakala alayhi ramadan thumma salaka qabla an yughfara la annabi yace yayi asara wadda watan ramadan ya shigo ya same shi har watan ramadan ya fita kuma ba a gafarta mai zunubansa ba ma'ana bai dace da aljanna ba bai dace da rahmar Allah ba annabi yace wannan mutum yayi asara ba shi da rabo ne ba shi da rabo saboda ka ba wata dama da Allah zai baka a rayuwarka a cikin kowace shekara dama naka tsira daga azabar Allah dama naka samu aljanna dama naka samu yardan Allah irin damar da aka baka a watan ramadan saboda ka yin uwa masu albarka abinda yake kanmu kokari wajen amfani da wannan dama da Allah subhanahu wata'ala ya nufe mu da shi in har Allah ya kaddara mana ya nufe mu da shiga watan ramadan to mu shirya mai yadda za mu ribaci waɗannan alkhairai domin dacewa da rahmar Allah gudun kar ramadan ya shiga har ya fita kuma a ce baka dace ba darasinmu na yau za mu yi bayani akan waɗansu ababa da ya kamata kowane musulmi ya fi mai da hankali kansu a watan ramadan duka ayyukan alkhairi a kowane lokaci ababan bukata ne a wajen bawa kowane da'a ana neman bawa ya dage wajen riskan alkhairan da ke tattare da shi to amma akwai ababan da jigo ne a watan Ramadan wanda duk yadda ka samu kanka kar ka yi sakaci da su abu na farko shine kar ka bari watan Ramadan ya kama akwai gaba tsakaninka da wani musulmi za ka iya bare maka a Ramadan din gaba kar ka bar watan Ramadan ya kama a ce an ga wata kuma akwai wani musulmin da ka kulla gaba da shi ba bisa ka'ida na shari'a kar ka yadda da wannan ya tabbata a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa tu'rabul a'malu 'ala Allah yawm al-ithnayn wa yawm al-khamis ana bijirar ma Allah ayyukan bayinsa duk ranar litinin da ranar alhamis annabi yace fa uhibbu an yu'rab 'amali wa ana sa'im saboda haka nake azumin litinin da alhamis annabi yace domin in an zo bijirar da aiki na a gaban Allah a bijirar da shi da azumi a cikin sa jama'a muna fahimta akwai aikin wuni akwai aikin dare da ake daga su zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala akwai ayyuka na sati duk sati da ranar litinin da ranar alhamis Allah zai ce a saki baje mishi ayyukan da bayinsa suka yi haka za a bijirar a ce ga ayyukan wani annabi ya ce Allah zai dubi ayyukan ya ce waɗannan laifuka da ya yi a wannan sati duka mun yafe mishi duk ranar litinin da ranar alhamis annabi ya ce ana bijirar ma Allah da ayyukan da bayinsa suka yi a wannan sati shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tuftahu abwabul jannati yawm al-ithnayn wa yawm al-khamis annabi ya ce ana bude kofofin aljanna ranar litinin da ranar alhamis duk lokacin da ka ji za a yi wani abu Allah ya ce a bude kofofin aljanna to harkar rahama kawai da ai duk lokacin da ka ji za a yi wani abu Allah sai ya ce a kule kofar wuta to rahama kawai da ai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tuftahu abwabul jannati yawm al-ithnayn wa yawm al-khamis duk ranar litinin da ranar alhamis ana bude kofofin aljanna fayukfar likulli abdin la yushriku billahi shay'a sai a gafarta ma kowani bawa wadda baya tarayya ma Allah da komai in dai ba shirka da Allah mutum yake yi ba to a wannan lokaci in aka bijirar da ayyukan Allah zai ce ya yafe mishi sati ne zuwa za a sake bijirar da ayyukan bayi ga aikin da wani yayi annabi yace ina so na doge akan azumin litinin da alhamis domin duk ran da za a yi bijirar da ayyukan aiki na ya zama akwai azumi a ciki saboda nauyin da azumi yake da shi fayukfaru likulli abdin la yushriku billahi shay'a annabi yace sai a gafarta ma kowani bawa wanda baya tarayya ma Allah da komai duk bawan da aka bijirar da ayyukansa Allah sai ce to waɗannan laifuka da ya aikata a wannan sati Allah sai ce mun yafe mishi sai a dauki kyawawan ayyukan sai ya adana mishi illa rajulan kanat bainahu wa baina akihi shahana annabi yace wanda baya shiga cikin wannan gafaran sai mutumin da akwai gaba tsakaninsa da wani dan uwansa musulmi fayukal Allah sai ce wa mala'iku anziru hazaini hatta yastaliha Allah zai ce waɗannan ku jinkirta nasu har sai sun yi sulhu a tsakaninsu anziru hazaini hatta yastaliha a jinkirta nasu har sai lokacin da suka yi sulhu duk aikin arzikin da bawa zai yi a bijirar a gaban Allah ko mummunan aiki ne Allah ba zai yafe mishi ba har sai ya kalli tsakanin sa da wani bawa ba gaba tsakanin su. To karka yadda ka shiga watan Ramadan kana gaba da wani. Karki yadda a shiga watan Ramadan kina gaba da wani. Wata za ka samu tsakanin ta da kishiyarta ne. Ramadan din har a shiga a fita ma ba sa magana. Wani tsakanin shi da makwabcinsa ne. Har Ramadan din ya shiga har ya fita ba sa magana ana gaba. Kowa na neman gurbin da zai ci dunduniyan dan uwansa. To wannan yana daga cikin tambihi na farko. Kayi kokari karka yadda a ce Ramadan ya kama akwai wani musulmi a ranka wai gaba kake yi da shi. Karka yadda matsalar ita ce duk lokacin da za a daga aikin ka to aikin za a jinkirtar da ma gafara ko karban aikin. Allah zai ce har sai lokacin da kuka daidaita da wani kuma hakki na faduwa a kanka. Lokacin da kai ka nemi sulhun yaki to kai ka barranta. Amma karka zam wannan wata na rahama ya shigo akwai gaba tsakaninka da dan uwanka. Abu na biyu wadda da yawan mutane ba su ankara da shi shine maganan sahur. Yin suhur ba karamin aikin alkhairi bane. Abincin da zaka ci da daddare inda shi za a aje da asuba a ce da shi za ka yi suhur kimar su da darajar su ba ɗaya bane. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tasaharu fa inna fi sahuri baraka. Annabi ya ce ku dinga suhur domin abincin suhur akwai albarka. Yin suhur akwai albarka. Inda mutum zai juri koda azumin natulfili ne ba a Ramadan ba. Misali mutum ne shi kansa ya gano rayuwarsa akwai tangarda. Wata irin rayuwa ce bauɗaɗɗiya. Wani zai tuba ya koma ya tuba ya koma. Wata il yaro ne a cikin gida ya ɗauko bauɗewa bauɗewa da karkacewa da lalacewa. To kai uba sai ka ce mishi wani mu dinga yawaita azumin natulfili. Idan ka tashe shi da asuba ku yi suhur ku yi azumi ku yi suhur ku yi azumi. Ko kai ne kalazinci azumin nafila kana yin suhur cin wannan suhur din Annabi ya ce zai kara ma rayuwarka albarka. Ka san wani haka ko zai ce shi kar ma a tashe shi haka ne ko? Shi yasa a wani hadisi sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa as-suhur akalatun baraka. Annabi yace kun ga suhur abinci ne mai albarka. Walau an yajra ahadukum jar'atan ma. Annabi yace ko kurba daya na ruwa. Annabi yace mutum ya tashi ya kurba yayi suhur kuma zai shiga cikin wannan albarka. Ina ce wani dama damuwarsa bai so mai ci abincin ne. Annabi ya ce to ko ruwa ka tashi ka sha ko kurba ɗaya ka yi ka koma me ribar. Annabi ya ce saboda ka shiga cikin wadda suka yi suhur fa inna Allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Annabi ya ce domin Allah da mala'iku suna salati wa masu yin suhur. To ko ruwa ka sha ka shiga cikin salatin Allah da mala'ikunsa. Tasaharu Annabi yace ku dinga yin suhur fa inna fi sahuri baraka. Wajen yin suhur akwai albarka. As-suhur aklatun baraka. Annabi yace suhur abinci ne mai albarka. A wata riwaya as-suhur akluhu baraka. Cin suhur albarka ke dashi. Sai Annabi yace walau an yajra ahadukum jar'atan mimma. Koda kurban ruwa daya Annabi ya ce mutum ya tashi ya yi. Karka ce ba za ka tashi ba. Me yasa? Saboda lokaci ne da Allah da mala'iku suke salati wa masu yin suhur. To idan ka tashi ko ruwa ka kurba ka shiga ciki. Jama'a mun fahimta? Saboda haka suhur yana ƙara wa mutum albarkar rayuwa. Suhur yana ƙara wa mutum albarkar rayuwa. Ko da baka da bukatar abinci, ko da baka da bukatar ka tashi ka ci abinci, ko kurban ruwa ne, Annabi ya ce ka tashi ka kurba. saboda karibaci wannan dama ta albarka ga masu suhur. Salatin da Allah zai yi da mala'ikunsa wa masu yin suhur. Yana daga cikin abin da ya kamata musulmai su lura da shi a game da azumi. Shi azumi Allah ba ya shar'anta mana shi kawai ne domin mu kame bakinmu daga abinci da abin sha ba. Saboda ka wani lokacin da ya yi suhur ɗinsa daga inda ya koma, to shi kenan shi dai in bai ci abinci ba ko bai yi saduwa ba har rana ta fadi, to shi kawai ya gama da azuminsa. To wannan ba shi ba ne cikakken azumi da ake bukata. Shi yasa za ka ji da yawa annabi sallallahu alaihi wasallam ce rubba sa'im hazzuhu min siyamihi alju'u wal atash. Annabi ya ce yo da yawa mutane suna azumi amma ba abinda suke tashi da shi na sakamakon azuminsu sai yunwa da kishirwa, lada babu, lada babu. Rubba sa'im annabi ya ce nawa nawa suke azumi, nawa nawa suke azumi hazzuhu min siyami, amma rabonsa kasonsa ladansa a azumin al-ju'u wal-atash. Annabi ya ce yunwa da kishi, ba abinda zai samu. Me yasa? Saboda mutane da yawa sun ɗauka azumi kawai shi ne in baka ci abu ba baka sha ba to shi kenan. Za ka iya ka yi azumin, azumi ya yi, azumi ya yi, amma babu lada. Kaga an yi ba yi ba. Kamar mutum ne ya yi aikin haji da kuɗin haram. Yawwa. Kamar mutum ne ya yi aikin haji ko ya yi umra da kuɗin haram. Kaga ai ba da a ce bai je haji ba. To a shari'a ma wannan wajabci da aka ɗora ma wadda yake da dama ya je aikin haji ya faɗi a kansa, amma kuma ba lada. Kaga an yi ba yi ba. Kamar mutum ne ya je ya rubuta wayek, yaro ya je ya rubuta wayek ko neko, tama bai ci ko ɗaya ba. Amma dai ina ya yi wayek, ya yi ko bai yi ba, ya yi, amma akwai wani amfani? Babu. Amma dai dole wadda suka zana wayek a shekaran sunansa na ciki, kuma baka isa ka ce bai yi ba. So amma kuma akwai sakamako? Ba sakamako. Ba sakamako. Saboda haka ka kiyaye azuminka daga abubuwan da za su tauye ladansa, ko kuma ya zama ka yi azumin baka samu lada ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man lam yada qawla az-zur wal amal bihi wal jahl fa laysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa sharabahu. Annabi yace duk wanda ba zai bar ƙaulu zuwa ƙarya, in dai ya ɗau azumi ba zai bar ƙarya ba, ba zai bar shaci faɗi ba, ba zai bar ɗorar da abin da bai ji ba bai gani ba, wal amala bihi ko kuma aiki da shi, shi a kawo mishi abin ba shi da masaniya ya ɗorar ko ya yi aiki da shi, wal jahal ko kuma wauta da dabbanci. In dai mutum annabi ya ce ya san ba zai bar wannan ba, fa laysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa sharabahu, to Allah ba shi da bukatar wannan mutum ya bar abincinsa ko abin shansa. In dai mutum ba zai tsare ƙarya ba in yana azumi, in dai mutum ba zai tsare gulma ba in yana azumi, in dai mutum ba zai tsare ashar da zage-zage ba in yana azumi, in dai mutum ba zai tsare annamimanci ba in yana azumi, in dai mutum ba zai tsare jita-jita ba ko yaɗa shi in yana azumi, in ko kuma ba zai bar amfani da wannan abin ba shi in an gaya mishi, wal jahal ko kuma dabbanci. Ka san wani musamman kallon fim yake domin ya rage lokaci. kaga an yi bai ba kana azumi ka je ka saka wani ka kunna wadansu fina-finai wanda zaka ga ko ka ji abinda sakon Allah ne ko ka ga tsariki ko ka ji karerai ko ka ji wadansu maganganu wanda suka saba ma Allah ko ka ga wani abu da sakon Allah ne Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in dai mutum ba zai bar wadannan ababan ba in yana azumi to fa Allah bai da bukatar ya bar abincinsa ko abin shan sa ma'ana karafa baka ci ba baka sha ba ka je ka ce a biya ka kar don baka ci ba baka sha ba ka je ka ce a biya ka ashe kun ga wannan hadisi yana nuna cewa azumi ba ya takaita bane kawai akan kamewa daga abinci ko abin sha ko sha'awa jama'a mun fahimta saboda ka idan mutum ba zai bar waɗannan munanan ayyukan ba in yana azumi Annabi sallallahu alaihi wasallam yace to Allah ba shi da bukatar wannan mutumin ya bar abincinsa ko abincin shan sa ma'ana kar ma fa a zo ana ba da ladan azumi kace kai ma kai azumi mallam ya da kaular su duk wanda ba zai bar ƙarya ba mallam ya da kaular su duk wanda ba zai bar yawo da jita-jita ba fade-fade karerai zage-zage wal amala bihi ko aiki da shi wal jahal ko kuma jahilci irin ta rayuwa daga mutum ana azumi amma yana dura ma dan uwansa a shar wai ana wasa ne haka ne to yana da kyau musulmi ya kiyaye iyakar kiyayewa lokacin da yake azumin watan Ramadan idan ka kintsa kanka ka shirye kanka ka san me da kai shi yasa wancan darasi muke ta dole sai ka yi tsari mawayarka na musamman a watan Ramadan sai ya zama kana da tsari ana Ramadan ba wani aiki na alkhairi zaka saurara ko ka kalla ba kawai ka bata lokacinka a sauraro ko bude-buden shafuffukan da ba su da amfani to a Ramadan ya kamata a ce ka samar da tsari na kauce ma irin waɗannan ababa na kauce ma irin waɗannan ababa dole zan kana da tsari wannan waya da take hannunka ni'ima ce daga cikin ni'imomin da Allah ya mana duk lokacin da ka sarrafa ta duk lokacin da ka sarrafa ta a wajen abin da ya dace Allah zai tambaye ka fa amma bi ni'imati rabbika fa hadith thumma la tus'aluna yawma idin anil na'im shi yasa ana magana na yara da suke badala a harkan TikTok da social media da sauransu muke cewa abinda da yawan mutane ba su ankara ba kaga waɗannan yara da suke waɗannan munanan barna a cikin al'umma kaso kaɗan suka bayar manyan mabarnatan su ne wanda suke following shafin waɗannan yara yes? ya kamata duk wanda aka kama yana following wani mabarnaci to amma hukunci shi ma mabarnaci ne idan ba a bibiyan shafukansu da su yi wannan abu ba za su yi ba so abu ya yaɗu a cikin al'umma su suke bi anguwa-anguwa ina jama'a ne suke kallo jama'a ne suke taimaka musu saboda ka yarinya ita kadai tana da followers dubbai a cikin dubban waɗanda suke bibiyan sannan kaso tara cikin goma duk musulmai kuma dan rashin kunya daga cikin su wani yazo kuma wai yana zaginta ko yana zaginsa ba ku ne kuke taimaka musu ba ku kuke taimaka musu wanda ya follow shafin wani ya taimaka mishi akan abin da yake ko bai taimaka mishi ba ya taimaka mishi wanda yayi like ko yayi sharing abin da wani yake yi a shafin sa ya taimaka ma abin da yake yi ko bai taimaka musu ba ya taimaka musu so kar ka dauka kai don baka yi badalar ba ai abubuwa biyu annabi ya faɗa man lam yada qaulaz zur sai ce wal amala bihi wal jahl saboda ka idan zai yi barnan sa a social media ko za ta yi barnanta a social media to fa kar ka dauka don baka yi ba amma kai following wannan page ko kai sharing ko kai liking na wannan abun da yake yi ko take yin to ka sani ka shiga cikin wannan magana ka shiga saboda haka lokacin da musulmi ya dauki azumi ya nasu yayi abin da ya dace yayin wata kila wannan ita ce damar ka ta karshe a rayuwa wata kila ita ce damar ka ta karshe a rayuwa shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama ya umurce mu da mu dinga kyautata sallolin mu yace mu dinga yin sallah irin sallar mai ban kwana waɗannan salloli biyar da muke yi akwai sallar da daga ran da ka sallame to ita ce sallar ƙarshe wannan masallaci da kake gani akwai fitan da in ka fita to ka fita ke shagonka akwai fitan da zaka kule shagon wannan fitan fitan ƙarshe kenan idan kai lecturer ne akwai fitan da zaka yi a ajinka akwai lectures da zaka yi na ƙarshe daga inda ka fita a jami'a daga inda ka fita daga wannan ajin to kuma ka fita ke nan ka fita ke akwai fitan ƙarshe a office ɗinka ran da ka sa kafa ka fita to ka fita ke to dole musulmi ya dinga lura da duk aikin da zai yi saboda kar ya zama wannan aikin shine aikin ƙarshe kenan kaga idan aikin alkhairi ne zaka tsaya ka natsu ka kyautata shi me yasa saboda ta iya yuwa shine aikin ka na ƙarshe shine aikin ka na ƙarshe shekaru nawa Malam Ja'far Mahmud ya dauka ran tafsirin alqur'ani amma akwai tafsirin da ya zauna shine tafsirin ƙarshe Malam Albani shekaru nawa ya dauka yana darussa akwai darasin da wannan darasin yana tashi shine darasin ƙarshe haka ne ko ba haka bane to kullum abin da kake yi ka kyautata shi iyakar kyautatawa domin baka san ko shine na ƙarshe baka san ko shine na ƙarshe ba duk lokacin da zaka yi aikin alkhairi ka kyautata niyya ka saka ikhlasi kuma ka yi abun iya yadda iya ƙarfinka wajen kyautata shi wajen koyi da sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam domin ta iya yiwa wannan ita ce damar ka ta ƙarshe yana daga cikin abin da ya kamata kowane musulmi ya maida hankali kansa a watan Ramadan shine roƙon Allah roƙon Allah addu'a 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 Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa laysa shay'un akrama 'ala Allah min addu'a ba wani abin da yake daraja a gun Allah kamar roƙon Allah laysa shay'un akrama 'ala Allah min addu'a ba wani abu da zaka yi tsakaninka da Allah wadda wannan abun shine mafi kima a gun Allah kamar roƙon Allah domin duk lokacin da mutum ya dukufa wajen roƙon Allah to kusan ya cika dukkan abin da ake bukata na bada haƙƙi ma Allah lokacin da ka dukufa wajen roƙon Allah ka miƙa wuya ka yadda kai kashishe ne yanzu kana roƙon ishishe yanzu ka nuna baka isa ba baka isu ba yanzu kana roƙon ishishi a addu'ar zaka roƙe shi da sunayensa da sifofinsa ya Allah ya Allah ya Allah kaga ai ka miƙa wuya ka yarda shi ne ubangiji yanzu kai ne bawa Annabi ya ce ba wani abu da bawa zai shiga mafi karamci a gun Allah kamar roƙon Allah to watan Ramadan dama lokacin addu'a ne lokacin addu'a watan Ramadan duk motsi ka shigar da addu'a duk motsi ka shigar da addu'a annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa inna addu'a yanfa'u mimma nazala wa mimma lam yanzil addu'a tana amfani kan abinda ya sauka da ma abinda bai sauka ba zaka yi addu'a wani abu ya faru irin halin da muke ciki a kasan nan ba gashi muna cikin sa ba annabi yace yanzu addu'a za ta daga shi wa mimma lam yanzil abunda bai sauka ba ma don annabi yace la yaruddul qadar wa fi riwaya qaba illa addu'a ba abinda ke ne da kaddara kamar addu'a jama'a mun fahimta annabi yace bala'i yakan sauko wa innal bala'a la yanzil fa yatalaqahu addu'a annabi yace bala'i yakan sauko zai yi kan bawa ko al'umma fa yatalaqahu addu'a sai addu'a ta je ta kare shi fa ya'talijani ila yawm al-qiyama annabi yace haka da su yi ta bugawa bala'in ya biyo ta nan addu'a ya kare kai kana can kana bacci baka san ana ta aiki ba ya biyo ta nan a kare ya biyo ta nan a kare wallahi har ka bar duniya baka san me yake faruwa annabi yace addu'a tana warware matsalar da ta faru tana warware matsalar da ma ba ta faru ba annabi sai yace alaikum ibadallahi biddu'a annabi yace bayin Allah na hore ku ku rike addu'a annabi zakariya matarsa ta kusan shekara 100 a duniya bata taba aihuwa ba da roki Allah yace yana so ya haihu ka san da yanzu kaga mutum yana addu'a ma wata da ta kai kusan shekara 100 haihuwa ai wata kilma ya baka dariya to Allah saboda ya nuna maka shi fa addu'a tana ci akan komai haka aka gyara ta kuma ta aihu wa zakariya izna da rabbahu فاستجبنا لكم الله يشي وزكريا النبي زكريا إذ نادى ربكم يا يند يروك أبنجدين فربي يشي يا أبنجدين la tadarni fardan yace Allah karka barni in mutu ni daya na ba da ba jika la tadarni fardan a suratu maryam yace to Allah furfura ya lullube ni jikina yayi rauni Allah yace Allah ba ni da wani da zai taimaka mu akan al'amari na la tadarni fardan yace Allah karka barni ni daya na wa anta khairul warithin kai ne mafi alkhairin masu gado fastajabna lahu Allah ke sai muka amsa addu'a ina ta amsu wa wahabna lahu yahya Allah ke sai muka bashi da yahya Allah me ya faru yace wa aslahna lahu zauja Allah ke sai muka jiggyara matarsa mota in ta dambun muka dai ba ana fanal bitin abun nan a mata fenti ba Allah ke wa aslahna lahu zauja Allah ke sai muka gyara matar shikenan to addu'a ba inda ba ta shiga karka kalli wani abu zai yi wahala ne idan a wajen wani ne amma in agun Allah ne ba abinda ba yayi mafi girman abinda yanzu kasar mu take bukata wallahi addu'a duk wani wayon masani ya kare haka ne ko ba haka ba haka ne a sai an yi kaza sai an cire tallafi sai an yi kaza to duka an yi ina da yanzu duka an yi duka ni yanzu akwai wani abu da wani masani ya fada wanda bai ba to amma Allah in yi raso ya dauki abin zai dauke ko bai dauke ba annabi ayuba fa annabi ne ce annabi ayuba fari Allah ya mishi ruwan sa na zinari fari ya tattara rigarsa yana diba yana zubawa Allah yace yo ayuba kai kan ba na wadatar da kai da shi bai ce Allah na wadatu yace amma ai rahaman ka ba a kofi da shi ba abinda Allah bai ko raka duk wanda yake gani ka san akwai wanda shi nan ce ai addu'a mahaushi ake ba shi eh shaushi ake ba shi ai matsalar ta wuce tunanin ka wallahi wallahi wannan kasar wallahi sai da addu'a wallahi sai da addu'a wallahi kasar mu sai da addu'a mu gyara ayyukan mu mu sa kishi a ran mu mu roki Allah annabi ya ce fa alaikum ibadallahi biddu'a bayin Allah annabi ya ce na hore ku da addu'a ku dage da addu'a ramadan lokaci ne na roƙon Allah dage da roƙon Allah ka roƙi Allah aljanna ka nemi tsari abin Allah daga wuta mafi tsadar abinda zaka nema abin Allah aljanna mafi tsadan abinda zaka nemi tsari da shi wuta wani in ya daga hannu tunda yana da magabta a office ko yana da magabta a kasuwa ko yana da magabta a anguwa sai ya fara da su ka fara da wuta su matsalar waɗannan tana da sauki in an warware na wuta ka fara da neman aljanna ka nemi tsari daga azabar Allah ka roki Allah duniyarka da lahirarka ka yi addu'a ma ƙasarka ka yi addu'a ma shuwagabanninka ka yi addu'a wa malamanka ka yi addu'a wa iyayenka ka yi addu'a ma duk wanda ka samu dama ka yi mishi addu'a na alkhairi musamman lokacin bude baki annabi ya ce salatu da'awatul la turat akwai waɗansu addu'o'i guda uku annabi ya ce in an roki Allah Allah bai ne da su ya ce bai biya bukata ba daga cikin su annabi ya ce addu'ar mai azumi yayin bude bakin sa yayin bude baki lokacin da mai azumi ya sha ruwa an yi sabani waɗansu suna ganin addu'ar kafin bude baki ne ana dab da za a yi bude baki ko sai bayan an yi bude baki waɗansu suna ganin kafin bude baki dalili hakan ai ya fi kaskantar da kai domin a lokacin kana cikin yanayin ibada amma ya tabbata a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wa sallam idan ya sha ruwa yakan ce zahaba zama'u kaga zahaba zama'u ai an riga an sha ruwa wabtalatil urub wa sabata al ajr insha Allah ana yin addu'an ne bayan an sha ruwa wani malami yace to duka me laifi tunda ba hana ka akai ba da rana ma an ce kai addu'a saboda ka zauna zaka sha ruwa tunda ba abin da zaka yi sai kai ta addu'a in time yayi ka sha ruwa kuma ka ƙara addu'a tunda duk lokacin addu'a ne yace me ma na wani sabani a ciki tunda ba an ce dole ɗaya zaka dauka kai ba jama'a mun fahimta saboda ka lokacin shan ruwa idan mutum yayi addu'a addu'arsa ba a mai da ita fa alaikum ibadallahi biddu'a ga addu'a cikin dare musamman ƙarshen dare duk lokacin da zaka daga hannu ka roki Allah kai zaka kwankwasa in ka dace a bude amma a wannan lokacin kuma Allah da kansa ke cewa ka tashi ka roka a biya maka bukata to kaga a Ramadan da ai zama bai same ka ba insha Allah a darasi na gaba ko cikin tafsiran mu zamu dinga jefa la dubban addu'an jifa jifa eh la dubban da ya kamata a ce mutun ya roki Allah da su yana daga cikin ladabin roƙon Allah lokacin da zaka roki Allah ka daga hannu ka fiskanci gaba daga hannu sababi ne na abiya ma bukata annabi yace duk wanda ya daga hannu yayi haka a gaba ga Allah Allah na kunyin ya sauke bai bashi komai ba fiskantan alqibla sannan daga hannu hannun ake dagawa a roki Allah tafin hannu tafin hannu ake roƙon Allah ka san wani zai yi addu'a hannayen fiskansa suke kallo haka ne da yawan mutanen mu kaloran suna addu'a fiskan su haka haka aka kamar madudin su da kallon tafin hannun su hannun ake dagawa a roki Allah da shi idza sa'altumullaha ta'ala fa'alu bi butuni akufikum ku roke shi da cikin tafin hannunku in za a baka ba haka kake yi ba a kota zai baka ne kai haka ku roki Allah yana daga cikin ladabin roƙon Allah kaga biyan bukata shine kayi yabo da kirari ma Allah kafin ka roke shi kayi kuma salati wa manzon Allah dai Allah kai ne mai bayarwa wannan abunda nake nema Allah in ba kai ka bani ba ne bani Allah ka bani ka kaskantar da kai ka yabe shi kayi kirari domin Allah ai shine Ar-Razzaq ko ka san banda Allah zaka samu mutum mai arziki ne amma kuma marowaci ana samu ko ba samu saboda ga abun amma ya gagara siffantuwa da siffar masu shi kamar cikin mutane zaka samu mace sunanta Salaha ko Salihu kaga ai karshe kenan mutum yar kirki amma sai ka same ta masifiya kaga sunan ai bai yi mutabaka da mai sunan ba to shi Allah in an ce Ar-Razzaq bi arziki to akwai arzikin kuma ana bada arziki in an ce Al-Ghaffar mai gafara ana gafaran kuma ana yatewan to ana yabonsa a mai kirari da abun da yake ahali ne ga wannan abun sannan ai salati wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da zaka roki Allah in ba kai salati wa annabi ba addu'ar ba za ta tafi ba kai yabo ga Allah kai salati wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ta samu kowani irin capacity da tafiya yana daga cikin ladubban roƙon Allah shine ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijaba ka roki Allah kana mai ji zai biya bukata ba a roƙon Allah a gwada jama'a mun fahimta ka san wani ne zai taso wani abu na shi taso mishi sai yayi struggling ya gaji bai yi ba sai ce to samu addu'a to kaga ai bai saka ubangijinsa lamba ɗaya ba duk abinda ka tashi lokacin da zaka tunkari abu idan abu ne da yake bukatar istikara kan istikara ka roki Allah zaka kayi addu'a kayi riko da sababin da zai kai ka zuwa ga wannan abu Allah zai hukunci kar ka roki Allah kana mai kokonto akan abin da ka roke shi ka ji kawai ka kawo kuka wajen me yi kuma zai yi yana daga cikin ladubban addu'a maimaita addu'ar sau uku yaro ne kasuwa ce sana'a ce ko ma menene ya taso Allah kaga yadda al'amarin wani ko wacce yake kasancewa Allah wani in ba kai ka shirya mun shi ba Allah ba bai shirya mun shi Allah ka shirya mun shi Allah kaga halin da wani yake ci Allah in ba kai ne ka shirya mun ita ba Allah bane ke shirya mun ita Allah ka shirya mun ita ana son ka maimaita abinda kake roka sau uku.
Bare kuma a ce gidan ka akwai zamzam.
Eh, yace ma'u zamzama lima shuribala. Duk abinda aka sha zamzam aka roki Allah, Allah yake an biya bukata. Eh, annabi yace in dai aka sha ma'u zamzama lima shuribala, ruwan zamzam abinda aka sha da nufin sa, annabi yace Allah zai biya bukata. Ciwo ne aka sha shi da niyyar waraka, wata bukata ce aka sha da niyyar bukata, duk abinda aka sha da niyyansa bare kuma a sha din kuma a daga hannu ayi addu'a. To fa alaikum ibadallahi biddu'a, annabi ya ce bayin Allah na hore ku da addu'a. To kaga ai man sabiu yanzu ga shi wadda yake da listati da ka samu mutanen mu, hatta addu'o'in akwai addu'o'in da suke so su yi a cikin sujudar su wanda ana bukata su yi da larabci ko na basu iya ba. Kaga yanzu mutum na da tani duk addu'ar da yake so ya je ya karanta sai ya kofeta ya haddace duk yana cikin tsari. Akwai addu'o'i wanda suke da dunkulallun ma'ana wanda suke gane duk abinda kake da shi na bukata. Suna da kyau ka je ka nemi addu'o'i in rubuce maka za a yi a rubuce maka, in karanta su za ka yi ka haddace wannan ka haddace wannan ka haddace wannan ka yi ta yi. Ba wata addu'ar da za a rubuta ma a ce ma ta fi shafi ɗaya. To sai mutum ya yi ta damuwa, ba lallai in za ka roƙi Allah sai da larabci ba, duk inda ka ɗaga hannu ka roƙi Allah, Allah zai amsa maka. Amma akwai jigatikai a cikin addu'a wanda malamai sun yi saɓani, shin a sallah ta farilla mutum zai iya yin addu'a da wani yare? Da yawa sun ce ba zai yi ba. Kai kuma kana so, domin lokaci ne da ka fi kusanci da Ubangijinka. To a je ko ma dai ya yi ne, ko da ya halatta a yin, amma dai ka yi ta yadda ta zo a cikin Alƙur'ani ko daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shi kuma ai yafi. To ashe kenan kaga kwanakin da suke gaba gare mu kamar kwanaki ne na shiri da kintsi don fuskantar watan Ramadan. Haka ne ko? Sannan ku sani akwai shirye-shirye da lalatattun gidajen TV waɗanda suke shirye don lalata addininku da manufofinku da kyawawan al'adunku suke shiri. Su kuma a Ramadan za a fara saki waɗannan sales ɗin. Ba kai in gaula ne sai ka je ka biye makallon part 1 da 2 da 3 da 4. Haka ne. Suna nan su ma suna shirye-shiryensu. Yanzu ba muna darussa ne akan shiri wa Ramadan ba, to su ma suna shirye-shiryen wa'ansu fina-finai da su saki a Ramadan. Haka ne. Kai kuma kana musulmi, kana haba-haba a idar da sallah za ka je ka kalli ci gaba. Haka ne. To Allah ya sa mu dace. Insha Allah ranar Laraba za mu dora kan waɗannan muhimman abubuwa da ya kamata mu mai da hankali da su a watan Ramadan. To kuma sai mu ba da hutu insha Allah, sai kuma tafsirin watan Ramadan in Allah ya yarda. Muna roƙon Allah ya riskar da mu watan Ramadan cikin alkhairi. Allah ya ƙara mana rayuwarmu albarka. Saboda haka darasin mu wannan shine darasin mu na ƙarshe a wannan sati, sai kuma farkon Ramadan. Na ranar Laraba ma idan muka yi, to kuma shi ma sai kuma mun shiga Ramadan. Allah ya karbi ayyukanmu, ya yafe mana laifukanmu. Allah ya tabbatar da mu akan imani da ayyukan alkhairi. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.
Malamai sun san da yau kallon.